sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau talata 31 ga watan Mayu na shekarar 2016 a shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu ƴan Najeriya na ci gaba da cece ku ce akan kasa bayyana sunayen waɗanda suka wawura dukiyar Najeriya da shugaba Buhari yayi za kuma ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya ce gwamnatinsa ba za ta karye darajar naira ba. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan jawabin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi na cika shekara ɗaya kan mulki a Najeriya. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar. Amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran. Yan sanda a kudancin Najeriya sun ce an kashe mutane 7 jiya a wata fito mu gama tsakanin masu zanga-zanga da yan sanda da ke kira a dawo da tsohon yankin yan aware na Biafra. Kwamishinan yan sanda na jihar Delta Usman Bala Alkali ya shaida wakilin sashen Hausa na murya Amurka cewa bangarorin sun yi musayar wuta bayan da yan sanda suka yi yunkurin hana masu jerin gwanon ƙetare wata gada da ta kan kogin Niger da ta hada birnin Asaba da Onitsha. Kwamishinan yan sandan ya ce masu zanga-zanga ba su da izinin gudanar da wannan gangami kuma waɗansu suna ɗauke da makamai. Ya ce akwai wata mace mai ciki da kuma jami'an yan sanda biyu daga cikin waɗanda aka kashe. Masu zanga-zangar goyon bayan awaren sun kuma yi jerin gwano yau Talata a waɗansu sassan jihohi 5 na kudu maso gabashin ƙasar da suke magana da harshen Ibo. A watan Mayu shekara ta 1967 'yan awaren Biafra suka ayyana yankin yancin kai daga Najeriya sai dai yunkurin nasu bai yi nasara ba bayan an shafe shekaru 2.5 ana gwabza yaƙi da sojojin Najeriya.
Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar yau Talata cewa sama da bakin haure 2,500 ne ciki har da 'yan Najeriya suka rasa rayukansu yayin da suke kokarin ƙetare tekun Bahar Rum zuwa ƙasashen Turai kawo yanzu a shekara ta 2016. Aka san haka a shekara ta 2015 mutane 1,855 ne suka rasa nasa rayukan. Galibin 'yan gudun hijiran da ke wannan tafiya mai cike da haɗari sun fito ne daga Najeriya da Gambiya yayin da galibin su wato waɗanda suke fitowa daga Siriya da Afghanistan da kuma Iraki ke ci gaba da keta ta Turkiyya da Girka bisa ga cewa hukumar kula da 'yan gudun hijiran ta Majalisar Ɗinkin Duniya. A cikin makon da ya gabata kawai an yi kiyasin cewa kimanin 'yan gudun hijira 880 suka mutu yayin da suke kokarin ƙetare tekun Bahar Rum. Ƙungiyoyin jin ƙai sun fitar da hotunan wani ma'aikacin ceton rayuka ɗan ƙasar Jamus yana riƙe da gawo wani jinjiri da ya nutse da nufin jan hankalin hukumomin ƙasashen Turai da su ɗauki mataki.
To kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗa jiya Litinin cewa hukumomin ƙasar Sudan sun ta sakiyar aƙalla 'yan asalin ƙasar Eritrea su 442 ƙasarsu da suka haɗa da 'yan gudun hijira 6 da aka yi wa rajista a cikin watan Mayu ta wannan shekarar. Jerry Samson, wani babban jami'in gudanar da bincike da kuma fafatukar kare haƙƙin bil'adama a cibiyar Human Rights Watch, ya ce Sudan tana kamawa da kuma tilastawa al'ummar Eritrea komawa hannun gwamnatin kama karya ba tare da kyale 'yan gudun hijiran su nemo mafaka ba. Ya ce ya kamata Sudan ta haɗa hannu da cibiyar tsugunar da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya wajen kare mutanen ba ta taske ya su ƙasarsu inda za su fuskanci tsangwama ba. Dokar ƙasa da ƙasa dai ta ce tilas ne a ba masu neman mafaka damar neman izinin zama a kuma yi nazarin buƙatar da suka gabatar kafin a maida su ƙasashensu. Dokar ta kuma haramta wa kasashen ta saki waɗanda ke neman mafaka zuwa kasashen da za su iya fuskanta barazana da gasa masu akuba ko kuma su rasa rayukansu. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce gwamnatin Eritrea ta ba da umarnin cewa tilas duk 'yan ƙasar da ke ƙasa da shekaru 50 su shiga soja na tsawon wa'adin da ba a ƙayyade ba. Ana ɗaukar ƙauracewa ƙasar a matsayin gudu daga bakin aiki da ake tuhumawa da aiki mai tsanani da kuma ƙuntatawa da ya haɗa da gasawa mutum akuba a gidan yari.
Kashe wani gwaggon buri da aka yi ranar Asabar a gidan ajiye namun daji da ke jihar Cincinnati da nufin ceto wani ƙaramin yaro ɗan shekaru huɗu yana ci gaba da ɗaukar hankalin kafofin yaɗa labarai cikin sa'o'i 24 da suka shige ga galibi ake yayatawa a hanyoyin sada zumunci. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya yi jawabi ga 'yan Najeriya a bikin cika shekara ɗaya akan karagar mulki, wasu 'yan ƙasar na gani fa ya kamata a bayyana jerin sunayen waɗanda suka maido da kuɗaɗen da suka yi sama da faɗi da su ko kuma gwamnati ta kwato. Wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa na da ƙarin bayani.
Amma shugaba Muhammadu Buhari ya ba da dalilai da ya sanya ba zai iya gabatar da jerin sunayen ba a yanzu domin zai iya saba waɗansu dokoki ko sharuɗa na shari'a, inda yake gaya manema labaru cewa magana yanzu tana hannun alƙalai da dama, kuma gabatar da jerin sunayen zai iya saba waɗansu sharuɗa ko ma shi zagon ƙasa a yunkurin da ƙasar ke yi na ci gaba da ƙwato dukiyoyin haram da aka sata. Amma akan haka, wani ɗan fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa, wato Malam Abubakar Ali, ya bayyana mun a filar da na yi da shi cewa lalle 'yan ƙasa na da haƙƙin a ga musu sunayen waɗanda suka yi sama da faɗi da dukiyoyinsu.
Harshashe za mu yi akan idan yarjejeniyar da aka yi shi ne akwai wanda a bayan fage aka matsa su, aka tilasta musu ko gudun abin da zai kai kawo suka maida kuɗaɗen gwamnati ko dukiyoyin gwamnati wanda suka sace, to wannan akwai aya tambaya. Idan haka ya faru, to wani irin yarjejeniya ne aka shiga tare da wayannan mutane? Kawai za su mai da wayannan kuɗaɗen da dukiyoyin nan shikenan sun sha, kuma a cikin yarjejeniyan nan an ce ba za a faɗa duniya mutane nan ba? To idan haka ne, to ba a kyauta talakan Najeriya ba, ba a kyauta 'yan Najeriya ba, kuma zai kawo jita-jitan zai yawa. Amma kuma idan wayanda suke shari'a ne, wanda aka riga aka kai su shari'a, suna wajen shari'a, to bai kamata a faɗi sunayen nasu ba, domin shari'a ne kawai zai tabbatarwa mutum aibun da ya yi.
Abubakar Ali kenan, ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin da ke fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya, a tattauna da na yi da shi a Abuja. Haka kuma Dr. Junaidu Muhammad, wani mai sharhi kan al'amura kuma tsohon ɗan majalisar wakilan tarayyar Najeriya a jamhuriya ta farko, shi na ganin cewa lalle da wallaki goro a miya.
Waɗannan fa kuɗi da aka kwato da kuma wanda cikin kwatuwa da kuma kadarori da aka kwace ko kuma ake ne za a kwace bisa kan doka aka yi su, sai dai wasu daga ciki ba a tantance shari'o'in ba, shine kuro. To ni na ganin mutumin da ya je yaƙi yitar da an je an yi zamba, an yi cuta, an yi hiyana, an yi munana abubuwa, daga bincika al'amarin ya kwato wasu, waɗansu kuma ya kwace ga baki ɗaya, da kamata a ce dan an zo faɗa lokacin da za a samu girma a ce ai wannan ya abin kiki, ba a zo a ce a shi su ba ruwansu. Ni a wajena waɗanda suka yi wannan aikin mutanen AFCC ne, dan me ba za a faɗa ba? Idan kuma akwai magana shari'a ciki wadda shari'a ta wato kar a zo an tona musu asiri a ce to kuma an zo faɗa lauyoyin su amfani da wannan, musamman kuma yadda muke da shi a nan haka shari'a ta Najeriya gabaki ɗaya gobe daga sama zuwa har ƙasa, da wuya ka samu mutum hudu ko biyar da su masu mutunce sauran duk barayi ne da abin da ka ba da kuɗi za a yi a shari'ar Najeriya. To in wannan ne sai a bar su FCC su ma suna da nasu ƙwararrun lauyoyin, su za su faɗa domin sun san abin da sun faɗa za a yi amfani da shi a yau ƙasar lahani kuma a yi musu ma lahani. Amma in ba haka ba ne, ni na goyi da bayan a faɗi wannan magana, amma ban goyi da bayan shugaban ƙasa ya faɗa ba.
Dr. Junaid Muhammad kenan mai fashin baki kuma tsohon dan majalisar wakilan tarayyar Najeriya a jamhuriya ta farko a tattauna da nayi da shi dangane da kasa bayyana sunaye nau'in da aka kwato dukiyoyin al'umma daga hannunsu da shugaba Muhammadu Buhari bai yi ba a lokacin jawabin sa ga 'yan Najeriya. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa. Wasu 'yan Najeriya kuma na gani ta yiwu karya darajar naira ya kawo sauki ga yanayin tattalin arzikin kasar, amma shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana cewa gwamnatinsa ba ta da niyyar ɗaukar wannan matakin. Nasiru Adamu El-Hikaya na da ƙarin bayani.
We resolved to keep the naira steady as in the past. Devaluation had done dreadful harm to the Nigerian economy.
Mun yanke hukuncin tsaida darajar naira go daya domin a baya rage darajar nairar ya haddasa matsala ga tattalin arzikin kasar nan, inji shugaba Buhari a jawabinsa na ranar demokradiya.
I support the monetary authority's decision to ensure alignment.
Kazalika na amince da daidaita harkar tafiyar da manufofin kaidojin kuɗi da kuma yadda ake kashe kuɗin a shekara. Zamu zuba ido, inji shugaba Buhari, dan gani yadda sabbin matakan da muka dauka kwanan nan za su yi tasiri kan darajar nairar da tattalin arzikin Najeriya. Tabbas mu sani cewa kudi masu daraja na da rawar da suke takawa ga karfin tattalin arzikin kasa. Wannan bayani na shugaba Buhari yana karin haske ne kan matakin da babban bankin kasar ya dauka na barin naira ta sama kanta farashi a kasuwa. Tuni dai dala ta ƙara sama a kasuwar canji zuwa naira 350, hakan da ya jawo tashin kayan masarufi kan kayan da ma ba su da alaka da dalar. Shugaban kungiyar ma'aikatan kananan hukumomin Najeriya, Comrade Ibrahim Khalil, ya nuna damuwa da cewa ta'allaka farashin man fetur kan dala ko umurtar 'yan kasuwar mai su samo dala da kansu zai yi tasiri wajen ƙara tada farashin kayan masarufi.
Duk sanda aka ƙara kuɗin man fetur, to za ka tarar da kuɗin man fetur ɗin a bakar kasuwa ma da ƙaruwa yake. Yanzu an ce naira 145, tabbas babu yanda za a yi a bakar kasuwar mai ka same shi a naira 145.
Gwamnatin da nata bangaren na bin matakan samun kudade ne da za ta aiwatar da kasafinta na kudi da ya kai sama da naira trillion 6, don hakan ne zai iya bata damar cika alƙawuran kamfe waje da matakan da ta dauka tuni na yaki da cin hanci da kuma dawo da ingantaccen tsaro, musamman ma yaki da yan Boko Haram. Nasura da Mali Kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan jawabin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi na cika shekara ɗaya akan karagar mulki. Sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To, mun samu kira na farko daga birnin tarayya Abuja.
Hello.
Hello, daga ina ne ake magana?
Da Benin ke magana, ina ne?
Oh, daga Benin lafiya. Lau, da wa muke magana daga Benin?
Abdulrashid ne daga Ilori.
Oh, daga Ilori. To, Mallam Abdulrashid, me zaka ce game da jawabin shugaban kasa na cika shekara daya?
Eh, jawabin da ni zan faɗa shine abin da ni ban yi daɗi da shi shine a batun da yake zai ambato sunaye wa'anda suka karba kudin hannunsu da kuma iyakacin kudin da za a karba. Abin da ni ba abin da ni ban ji daɗi da shi ba kenan a cikin jawabin da shugaban kasa ya yi.
To, Mallam Abdulrashid, cikin wannan bayanin me baka ji daɗin shi ba takamaimai?
Saboda wannan batun kudin nan da bai ambato ba da kuma sunayen da bai ambato ba shi ne kawai ban ji daɗi ba, amma ni jawabin da ya rage na ji daɗin shi. Amma da abin da ban ji daɗin ba kina ciki.
To, Mallam Abdulrashid kenan daga Ilori, mun gode. Yanzu kuma bari mu je Ghana. Wa alaikum assalam, wa ke kira?
Mallam Usman daga Ghana.
To, Mallam Usman, me zaka ce game da abin da muke tattaunawa a kai?
Gaskiya mun yaba ma da kan da Buhari ke gudanar da mulki. Mun yaba mai kwarai, Allah ya ƙara mai daraja.
To, me zaka ce game da jawabin da ya yi na cika shekara ɗaya akan karagar mulki?
gaskiya kan shi shekara daya kan kiragar mulki abu ne mai kyau. Sai dai a tsaya shi da addu'a, Allah ya ƙara miki tsarin guya ya gaba da harkar mulki.
To, mun gode Malam Usman kenan daga Ghana. Masu sauraro, har yanzu muna nan, muna da sauran lokaci, muna kuma jiran ku ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun samu kira daga Zaria.
To, assalamu alaikum, sunana Musa da garin Kwangira, memba kungiyar Taska. Wato, mai girma Janar Muhammadu Buhari ya yi maganganu masu daɗi, Ubangiji Allah ya sa da alƙarorin da ya yi, Ubangiji Allah ya ba shi iko ya cika. Sannan maganar da ta faranta mini rai shi ne maganar Boko Haram a ƴan Niger Delta, wanda suke nema su kawo ma Najeriya mummunan al'amari. Wannan al'amari in ba su manta ba su canje kakanninsu irin abin da ya auku daga Najeriya. So da haka ba abin da ya fi zaman lafiya daɗi da jin daɗi a rayuwa. So su yi hakuri su mai da duk wani abu ba komai ba ne a samu a ci gaba da ƙasar nan ta zauna lafiya.
To, Malam Musa kenan daga Zaria, yanzu kuma bari mu je Kebbi.
To, mai magana Adamu mai ruwan gudu WCC Zuru Zahar Kebbi Nigeria.
To, Malam Adamu, mai zaka ce game da bayanin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi?
Wato, Malam Ali, gaskiya abin zan ce hakikanin gaskiya Buhari ya yi ainihin jawabi mai kyau. Kuma na ji daɗin jawabin na su dai matsalar da ke ciki gaskiya mu 'yan Najeriya muna da wasu wata al'ada ɗaya. A kodan lokaci mun so komai dai a gaggauce a dai da gaggauce, kuma al'amura na gaggawa ba yi dole al'amari sai an bi shi a hankali tsakani da Allah. Mutum magana cewa ainihin a bayyana waɗanda aka kama da laifuka da sauransu, karshen ta bayanin da za a yi yana iya kawo wani musabbabin gaskiya rashin waɗansu abubuwa ya kasance a samu matsala a kansu tsakani da Allah.
To, Malam Adamu kenan daga Kebbi, yanzu kuma bari mu je Bauchi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Sunana Isa Abubakar ne daga Bauchi.
To, Malam Isa, me zaka ce game da jawabin shugaba Muhammadu Buhari na cika shekara daya?
Eh, ni abin da zan ce game da jawabin mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari, wato dai a gaskiya ya kamata mu tsara hakuri ne ga al'amarin kasar nan da ake ciki, saboda abubuwa da yawa sun tabarbare. Baga kuma ba sai lallai ya bayyana sunayen waɗanda aka same su da laifin ci sama da fadi da dukiyar ƙasar nan ba.
To, mun gode Malam Isa, yanzu kuma bari mu sake komawa Kebbi.
Alhaji Musa, American Siya daga Kebbi, Nigeria, mazauni Ori.
To, Alhaji Musa, me za ka ce game da jawabin shugaba Muhammadu Buhari?
Abin da ke ba, yana zauna da wannan mulki na Muhammadu Buhari.
Kash, Alhaji Musa, muna sauraron ka sai dai layin ka kamar yana da ƴar tangarda, ba ma jin ka sosai, ba mu sani ba ko sautin ne ko layin ne. Eh, muna jin ka yanzu. To, Alhaji Musa kenan, ba mu dai ji bayanin ka ba sosai saboda layin yana da ƴar tangarda. Yanzu kuma bari mu je Yobe.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, wa ke magana daga Yobe?
Ina magana da Suleiman Haruna, makanikin tifa da Masiru, jihar Yobe.
To, Malam Suleiman, na san ka ji jawabin shugaba Muhammadu Buhari ranar da ya cika shekara daya kan
mulki. A gaskiya na ji jawabin shugaba Muhammadu Buhari, ni kuma gaskiya ba damuwa na bane wannan faɗan mutanen da aka saki kuɗi ko kuma kuɗin da aka tara. Abuwana, mutane mu ƙara hakuri, yanda Allah ya taimake mu da kullum muna kwana fargaba, tashi fargaba, kuma Allah ya sa yanzu mutum zai bacci ya kwana lafiya.
To, mun gode Malam Suleiman, yanzu kuma bari mu je Sokoto. Salamu alaikum, wa ke kira daga Sokoto? To ina ga layin malami na Sokoto ya goce, amma anan za mu dakata da dauka wayoyinmu, sai kuma guban Allah kai mu sake ba ku wata damar ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Zamu soma labarin wasannin mu na ranar yau ne da janguriyar Niger, inda aka yi gwabza ƙarshen makon da ta gabata a birnin Zandar tsakanin kungiyoyi waɗanda ke neman kai ga zagaye na gaba na wasan kalubale na kofin wannan ƙasar. Kuma club din Espoir ta Zandar da Sony Deb ta babban birnin Yamai da ke rike da wannan kofin sun sha minti 120 suna kaiwa juna hari dama da hauni. Aka tashi banza da banza sai bugun daga kai sai mai tsaron gida ya raba su. Kuma Sony Deb da ke rike da kofin ita ce ta nasara da bugu 5-4 gaban Espoir Football Club ta birnin Zandar. Har yanzu dai a can birnin Zandar din Jangwarzo da Lazare ta Yamai, Jangwarzo ta Maradi da Lazare din sun sha minti 120 suna kai ma juna farmaki. Kuma daga ƙarshe aka tashi 1-1 sai da aka kai bugun daga kai sai mai tsaron gida Jangwarzo Football Club ta Maradi ta yi nasara gaban Lazare ta babban birnin Yamai da ci 5-4. Daga dai cikin kungiyoyi guda 32 waɗanda suka soma hwahwatawa na neman lashe kofin kalubale na jamhuriyar Niger na wannan shekara, kungiyoyi 8 ne suka yi saura a halin yanzu. In muka leka kuma a alardin tawa duka a jamhuriyar ta Niger, an yi wani karin battle a garin Ilela Umani a ranar jiya Litinin a wani wasan cika gurbi tsakanin ASBK ta birnin Kwanni da Dangurmu Football Club ta birnin Tawa, inda kungiyar ASBK din a wannan rukuni ita ce da maki 13 yayin da take neman ko kuma tai kunnan doki ko tai nasara. Sai Dangurmu Football Club ta birnin Tawa wadda take da maki 11 wadda ba ta da wani zabi sai ta yi nasara in tana so ta kasance ta biyu a wannan rukuni wanda AS Kosam ta birnin Tawa ke kan gaba domin buga wasan kusan na ƙarshe na neman cancantar wakiltar jahar a wasannin neman hawa rukuni na 1 na kwallon kafa na jamhuriyar Niger. Sai dai a daidai lokacin da ake kokarin tashi daga wasan, a mintutukan da ake kira mintutukan shedan, mai kungiyar ASBK ta birnin Kwanni ta jeho kwallo a raga inda aka tashi 2-2. A wannan lokaci magabatan kungiyar Dangurmu Football Club ta birnin Tawa suka yi cincirin do cikin hilin kwallon, inda suka yi cimo-cimo da alƙalin wasar kuma suka yi wajje da shi suka ci lasta shi domin soke wannan ci da birnin Kwanni ta yi. Maganar da yanzu tana ga babban committee da'a na hukumar kwallon kafa reshen birnin Tawa. Idan ko muka leka kasashen waje, a ranar jiya an yi wasan sada zumunci tsakanin Lyon Indomitable na Kamaru da Zakaron kasar Faransa a shirye-shiryen neman shiga wasannin kwallon kafa na Nahiyar Turai da za a soma watan gobe a kasar ta Faransa. Kuma kungiyar kwallon kafa ta Faransa ce ta nasara da ci 3-2 gaban takwarorin su na kasar Kamaru. A French Open ko kuma wasannin Roland Garros na kasar Faransa, yanzu haka ana iya cewa ruwan sama ne da ake shatata kamar da bakin ƙwarya ke hana gudanar da wasanni kamar da kamata. A yau din nan talata ma Stosur da Pironkova ne kawai suka samu damar kai ga wasanni na gaba kamin ruwan su barkike. Kuma hadari ne ya kawo cikas ga wasan da ake yi tsakanin Novak Djokovic wanda ke nasara gaban dan kasar Spain Roberto Bautista August da ci 3-6-6-4-4-1 kamin ruwan su ke cike. Duk da yake daga baya an ci gaba da wannan wasar, sai dai wasan da zai hada rishar gaske dan kasar Faransa da Andy Murray dan kasar Ingila an dage shi saboda ruwan samar har zuwa ranar gobe Laraba. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Fasahar aiki da na'urar duniyar gizo ta internet tana dab da shiga wani sabon yanayi. Tun lokacin da jama'a suka fara amfani da yanar gizo ne ya zama hanyar yin musanya da kuma yin amfani da bayanai wurin hada cuɗanyar cibiyoyi masu zaman kansu da na jama'a da makarantu da kasuwanci da kuma gwamnatoci. Zuwa wannan lokaci wannan hanyar na huskantar barazanan gurgunta da tarwatsar da fannoninta da aka sani. waɗanda suka haɗa da iyar da manufofinta da isa ko ina a duniya da kuma ikon musanyen bayanai cikin inganci. Dalili ko shi ne, gwamnatoci da ma’aikatu da yawa ne suke daɗa ɗaukar matakai da ke hana aika kaya ta yanar gizo, suna yi wa kasuwanci ta wannan hanyar da ke amfani da kwamfuta tarnaki, suna hana kai kaya da ayyuka, kazalika suke hana kai kawun labarai. Abu mafi muni shi ne, gwamnatocin na ƙirƙiran wasu hanyoyi a ƙasashensu waɗanda ke cin karo da yanar gizo, kuma suna hana ta isa ƙasashen nasu. Buɗewa a cikin duniya, yanar gizo da ke haɗa duniya ita ce ƙashin bayan tattalin arziki ta hanyar sadarwar zamani. Ikon canja bayanai da labarai a ko'ina tsakanin mutane da kaya shi ne abin da ke ba mu ƙwarin gwiwan bunƙasar da tattalin arziki da jama'a, in ji muƙaddashin mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Daniel Supervida, wanda shi ne ke aiki a matsayin babban jami'in Amurka a shirinta na sadarwa da yaɗa labarai na ƙasa da ƙasa. Ya ce Amurka tana nan tana aiki don tabbatar da ganin yanar gizo a buɗe, kuma ba tare da an yi mata iyaka ba, saboda gurgunta ta zai haifar da babban barazanan ƙirƙiran zamani da yawan aiki da tsarin demokuraɗiyya da kuma amfanin jama'a. Amurka na aiki don ganin yanar gizo a buɗe, kuma tana isa ko'ina. Muna ƙoƙarin isar da saƙo ga hukumomi tare da buƙatar gwamnatoci su mai da hankali wurin amfani da yanar gizo su tafiyar da mulkinsu da tsarin tattalin albarkatunsu. Kimani kashi 60 na jama'ar duniya ne ba su samun yanar gizo. Shi yasa muka fito da wani shirin haɗa duniya na Global Connect Initiative a ƙoƙarinmu na ƙarin mutane biliyan 1 da biliyan 500 sun samu dama amfani da yanar gizo kafin shekarar 2020, wato nan da shekaru huɗu masu zuwa. Muna kuma ƙara kayan aiki ta huskar siyasa da tafiyar da aiki da kuma kuɗi cikin ƙoƙarin ƙarfafa gudunmuwa a ɓangarori bisa ka'idojin buɗawa da yin amfani da ita a ko'ina. Ba ma sa ran cewa muna son gani gwamnatoci suna samun iko da yanar gizo a harkokinsu na cikin gida da hudansu a ƙasashen waje, in ji mataimakin harkokin demokuraɗiyya, haƙƙin bil'adama da ƙwadago Tom Malinowski.
Non-governmental organizations, the business community, ordinary citizens are part of internet.
Ya ce ƙungiyoyi masu zaman kansu, ‘yan kasuwa da ‘yan ƙasa, duk suna cikin waɗanda ke da tasiri da yanar gizo. Babu wani sashi da zai mamaye ta shi kaɗai. Ya ci gaba da cewa yanar gizo ta zama hanya ta musamman da ke cika aiki, saboda ba a ƙirƙire ta ƙarƙashin ikon wata gwamnati ba, in ji mataimakin sakataren Tom Malinowski. Ya ce an bullo da wannan hanyar ce bisa hikima da mutane da dama suka ba da gudunmuwa wajen samar da ci gabanta, kuma muna son hakan ya ci gaba da kasancewa. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga labarai, amma a taƙaice.
Jamhuriyar kashe wani gogunbiri da aka yi fa a nan Amurka ranar Asabar a gidan ajiye namun dajin da ke jihar Cincinnati da nufin ceto wani ƙaramin yaro ɗan shekaru huɗu yana ci gaba da ɗaukar hankalin kafofin yaɗa labarai cikin sa'o'i 24 da suka shige da galibi ake yayatawa a hanyoyin sada zumunci. Lamarin dai da aka ɗauka a hoton bidiyo ya haifar da ƙorafe-ƙorafe da kuma muhawara a hanyoyin sada zumunci, kama daga masu bayyana fushinsu dangane da kashe gogunbirin zuwa masu goyon bayan shawarar da hukumomin gidan ajiye namun dajin suka ɗauka. Kawo yanzu dai kimanin mutane 333 ne suka sa hannu a ƙorafi a wani shafin intanet na musamman da aka buɗe ana kira da a yi wa gogunbirin nan mai suna Harambe Adalci, inda suke kira da a tuhumi iyayen yaron da suka ci. Waɗansu mutane 120 kuma izuwa yau Talata da rana sun sa hannu a wani shafin sadarwar Facebook da aka buɗe shi ma da ake kira Justice for Harambe. ‘Yan sanda a kudancin Najeriya sun ce an kashe mutane 7 jiya a wata fito mugama tsakanin masu zanga-zanga da ake kira da a dawo da tsohon yankin Aware na Biafra da kuma ‘yan sanda.
To, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Ga gaisuwar ta'aziyya ga iyalan Rabaran Iliya Gata Malamfashi bisa rasuwar babbar ‘yarsu mai suna Marta, wadda aka fi sani da Maman Zainab, ta rasu yau bayan doguwar jinya da ta yi fama da ita a Malamfashi. Allah ya yi wa ‘yan uwa da abokan arziki ta'aziyya, amin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin, da Miss Julia da ta haɗa shirin, da injiniyanmu Mr. Cedric Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.